بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي قبل تفسير منوط رمضان شكرا دبو تيا تدريف الأولى 42 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da shekara 2021 miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalisi na 12, kuma muna cikin suratul nisa'i. Jiya mun tsaya karshen aya ta 79, a yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 100 daidai. إذا أبن جدي تعالى كتوى ومن يهاجر في سبيل الله يجلس في الأرض مراغمة.
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما.
وبنجي تعالى ومن يهاجر في سبيل الله دون هجرة دون الدين الله kabar garin da kake ganin ba za ka iya yin addinin ka yanda ya kamata ba, ka kauraka koma wani gari, ko dai zama kafure ba za su bar ka kai addinin ba, sai ka koma wani gari inda za ka yi addinin ka, ko kuma akwai fasikai a garin, mutanen banza wanda za su iya maka tasiri su gurɓata maka addinin ka da ɗabi'unka, sai ka bar wannan garin ka koma wani gari wajen mutanen kirki bayin Allah wanda za su yi maka tasiri su gyara maka halayenka. Duk wanda yi wannan saboda addinin Allah ya ji fil ardi muragama, zai samu in hijira a bayan ƙasa, zai je turmus hancin abokanin gabansa, kuma kasiran mai yawa wasa da kuma arziki. Inda kake jin kila kana tunanin hanyar neman abincinka, yanzu idan ka bar garin nan ka koma can, kake sana'a za ka yi, me za ka yi, ya za ka samu abinci? Allah ta'ala ce in dai fi sabilillahi kai, in ka koma can din ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai buɗa maka kuma za ka samu arziki, domin arzikin a hannun Allah yake ba a gari yake ba. Allah ta'ala ce wa man yakhruj min baitihi, duk wanda ya fita daga gidansa muhajiran ila Allah, yana mai hijira zuwa ga Allah wa rasulihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya bar Makka ya koma Madina don kiyaye addininsa da kuma taimaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen isar da sakon musulunci, ko daga wani gari na kafirci zuwa Madina ko garin musulunci. Sun mai direkun mautu, sannan sai mutuwa ta riske shi a kan hanya kafin ya isa garin Madina. Faqad waqa ajruhu ala Allah, Ubangiji ta'ala ya ce ladansa ya tabbata a wurin Allah, za a ba shi ladan wanda ya hijira izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, wa kana Allahu ghafurar rahima, Allah mai gafara ne ga bayinsa na gari, rahiman kuma mai tausaya musu ne, mai jin kansu ne. Anan Ubangiji ta'ala yana gaya mana falalan hijira fi sabilillahi, ka kaura daga garin kafirci ka koma garin musulunci, ko garin fasikai ka koma garin mutanen kirki bayin Allah na gari, ka kaura daga fata izuwa ga shari'a, ka kaura daga wurin da ba ka samun abinci yadda kake so ka koma izuwa ga inda za ka samu, ko ka kaura daga gari mai talauci ma ka koma garin da za ka danyi walwala, duka wannan ana ce masa hijira. Dai hijira don addini ita tana da lada na musamman, amma hijira saboda rayuwa ita ma ta halatta. Yasa Allah ta'ala ya ce wasa'a, za ka samu arziki. Saboda wani ya ce idza lam ajid fi baldatin ma uhiduhu fa indi li ukra azmatun wa rikabu, idan na zo wannan garin ban samu me nake so ba, ina himma na dora kayayyaki na a kan rabu min tafi wani garin, domin ba a ce dole sai ka zauna a gari kaza ba. Kuma galibi idan ka kaura ka koma wani garin ka bar garinku, to za ka fi dagewa wajen neman kuɗi. Ya za ka duk garin da ka je sai ka samu galibi baki ne masu kuɗin gari, galibi su ɗan ƙasa sai dai gadaran kawai, su ƴan ƙasa ne, ɗan ƙasa waje gadara, ba su dage su nemi kuɗi ba. Sai baƙin sun yi arziki su zo su yi ta musu wasada, su yi ta musu wasada, ai duk baƙi ne ma, a rusa nan a rusa can. To kana bata kanka lokaci ne, shi arziki tashi in taimake ka ne, za ka tashi ne ka ajiye girman kanka a gefe, ka ɗauki kanka ba komai ba, ka nemi arziki da Allah ta'ala ya baka. Wa ma talabul ma'ishati bitamanni walakin alqi dalwaka fi dilai tajika bimil'iha yawman fa yawman tajika bihamatin wa qalili ma'i, kawai kuɗi ba yinsa da buri neman arziki, kawai kana burin kai kuɗi, a ka jefa guganka cikin guguna, wata ran ta zo maka da ruwa, wata ran da ruwa ɗan kaɗan da tabo, ma'ana ka je ka nema, wata ran ka samu da yawa, wata ran ka samu ɗan kaɗan, ka sha wahala ka samu ɗan kaɗan, haka 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 hai. To shi yasa tafiya take da muhimmanci kwarai da gaske, mutum ya yi hijira ya koma wani gari domin neman arziki ko don ya kubuta da addininsa. Musulunci bai hana wannan ba. Imam Shafi yana cewa wa ghadir anil awtani fi talabi al-ula wa safir wa fil asfari khamsu fawaidi tafarruju hammin wa iktisabu ma'ishatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi, yace ka bar garin ku tafi wani garin domin neman daukaka. Yace a hali a tafiya tana da fa'idoji guda biyar, akwai tafarruju hammin, yayi wani bakin ciki. Idan kana cikin damuwa da kunci a garin ku sai kai tafiya, kana yin tafiya sai ka ji ka manta da abubuwa ne, sai dai kila in ka dawo ka sake dawo cikin abu, to za ka samu ɗan waraka haka. Kuma ko da ba kaura kai ba, a ce kana cikin iyalinka ma kana zaune a gidanka, damuwoyi sun maka yawa, zalla ka gwada ɗan tafiya ko da ta sati ɗaya ne ka gani. Sai ka ga idan ka tafiya ka manta da wannan abubuwan, in ka dawo kuma za ka dawo ango ne, ana marmarinka, ka zama kamar baƙo a gari. Sai ce akwai kuma neman abinci, iktisabu ma'isha, neman kuɗi. Sai sana'an da a garinku za ka ga kaman abun kunya ne ka yi ta, in ka je wani gari sai ka yi, kuma daga ikon kuma sai ka ga ka haye, kana talle, kana dako, kana aikin ƙarfi, har ka dawo kana ɗan kasuwa ɗan kaɗan, har ka dawo kuma mai jari, har ka dawo mai arziki. Kaman a garinku ne kila sai ka ga wannan sana'an bai kamata a ganni da ita ba. Sannan za ka samu ilimi, don Hausa ma sun ce tafiya mabudin ilimi. Duk mutum da yawon duniya, to waye wata ba za ta zama ɗaya da wanda yake zaune a garinsu kawai ba, don iya al'adan garinsu ya sani da ci gaban garinsu, amma bai san na wasu garuruwa ba. Amma da zai yawon duniya ya je wannan garin, ya je can, ya je wannan ƙasa, ya tafi ƙasan can, to dole akwai wata wayewa tare da shi, akwai wani ilimi da zai samu na addininsa da kuma na rayuwarsa, wanda wanda yake zaune wuri ba lallai ya samu wannan ilimin ba. Sannan akwai adab, wato su ne ladduba, tarbiya. Mutum zai zama mai tarbiya, irin abubuwan da a gida ba ka iya jure sun an maka, saboda kana gadaran garinku ne. To idan ka je wani garin sai a yi ta maka ka jure, kana kaffa da mutane saboda kai baƙo ne, sai ka koyi haƙuri a can. Don sun ce la tu'adin nasa fi awtanihim sallama yur'a gharibul watani wa idza ma shi ta'ishan bainahum khaliqin nasa bi khuluqin hasan, sadaka idan ka je babun ta kaffa kaffa zaka yi kai musu mu'amala mai kyau kar kai da tsokano su yanda za su yi adawa da kai ba zaka ji dadi ba to wannan juriyan da tsungoma da waye da ake maka da mu'amala da jama'a ganin wani yayi hakuri an masa kaza kai ma kai an maka kaza ka hakura to sai ka koyi hakuri ka koyi dabi'u masu kyau da sababin yawon da kake na duniya sannan nabi shine suhbatu majidi zaka yi abokantaka da manya manyan mutane Allah zai hada ka da mutane masu abin nan masu kirki mutanen kirki masu daukaka sai su zama abokaninka yawon duniya yafi kowa abokani kuma duk wanda kaje ka hadu da shi a wani gari kila in a garin ku ko kula ka bai yi ba bai zai ma maka kuna ba yafi karfinka amma kuna haduwa a wani garin kun zama yan uwa musamman ma a ce wata kasar daban ba kasar ku ba da ya ganka ko bai san ganinka ba kawai yana neman bayaninka zai zaka da magana har ku zama yan uwa ku zama abokani lantana idan ta ya san ka to kaga kenan tafiya tana da muhimmanci to shi yasa ubangiji ta lace in kai hijira ka samu wurin hijira mai kyau kai addinin ka yanda kake so kuma ka samu arziki hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari da muslim shahararren hadisi manzala ta ce innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa man kana al-hijratu ila Allahi wa rasulihi fa hijratu ila Allahi wa rasulihi ومن كان هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه ايوكا سنا انغانتا ني دنيا دون اذا كاي ايكي بابو نيا تو كما الله تعالى بزي كبي ايكي كما كما كوني متين ابون دي نيا كوا كما ذا اسكا مسا غرغدو نيا سي من ذا سما تي دو وند هجره daga makka zuwa madina ya yi ta saboda Allah don ya je ya taimaki manzala ta kuma to za a bashi ladan wanda ya hijira zuwa ga Allah kuma ya hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wanda ya hijira don duniya ko don neman mace to sakamakon hijiransa zuwa ga abin da ya hijira a gare shi ne zai samu to in ya samu duniya shi ne sakamakonsa ko sai aure mace ita ce sakamakonsa wannan wani ne aka ce ya yi hijira saboda wata mata ta fasa muhajiru ummi qais to shine sai manzo ta ce to duk wanda ya hijira don mata to sakamakon hijiran sai aure mata to amma kai hijira saboda neman duniya ka tafi wani gari fa ba aibi bane kai hijira ka bar garin ku don ka je wani gari ka aure wata mata ko ta ce maka ba ta zauna ba a Yola sai a Abuja sai ka kaura Abujan don ka aure ta ku zauna a can ba fa haramun bane addinin musulunci halal ne bukatan ka ne ta kai ka to amma anan me yasa aka zarge su aka ce wanda ya hijira don duniya duniyan ne sakamakonsa don mace-mace ce sakamakonsa saboda sun sa rigar hijira zuwa ga Allah ne lokacin kowa yana kaura daga Makka zuwa Madina saboda addini su ma sai suka shiga wannan rigan ba su bayyana me yasa suka yi hijiran ba to shi yasa aka zarge su aka ce kai wannan duk duniya to in duniya ne shikenan sakamakonsa duniya wannan kuma don mace ne to in don mace ne sakamakonsa mace ne ya samu ya aure ta amma asali in kai don hakan din ba laifi bane ka kaura daga wannan garin ka koma wannan garin don neman abin duniya ko don auren wata mata kana son wata mata ta ce ba ta zauna a kauye ba sai a birni sai ka kaura daga kauyen ka dawo birnin saboda matan wannan ba haramun bane halal ne sannan mutum yakan yi hijira saboda wato addinin sa yake ko da a garin da yake din zai iya yin addini amma inda tabbata sai Bukhari da Muslim mutumin da manzo sama ba da kissan sa ya kashe rai 99 sai ya nemi a nuna masa malami ya yi fatawa ya yi nadama yana son ya tuba amma sai aka nuna masa wani mai ibada jahili da ba malami ba sai je tambaye shi yace na kashe rai 99 in na tuba Allah zai yafe mu yace ina Allah ba zai yafe maka ba wannan laifin naka sai da ki tako biye sare wuyan sai ki ta dani tunda ba za a yafe masa ba gaga gare ci gaba da tantancin sa kawai daga baya ta ki nadama kace a nuna masa malami yana son ya tuba sai aka nuna masa malami wanda ya san addini ya zo ya ce na kashe rai 100 ne yanzu idan na tuba Allah zai kashe tuba na sai ce man lazi ya hulu kaina ko baina tuba wa zai hana ka tuba ka tuba Allah zai karbi tubanka sai ya tuba sai ce to amma zan baka shawara ka bar wannan gari don garin nan ba mutanen kirki bane su za su yi maka tasiri ba za ka jaru ba kai gari kaza a kun bayin Allah na gari a wajin idan ka zauna a wurin addinin ka zai fi tafiya daidai da bayin Allah na gari suna yi wa mutum tasiri ce take son abokanin ka su zama mutanen kirki wa kulli salihina akan wa khillan wa kun an kulli fashatin jabana ka zama abokanin mutane kirki sai ka zama mutumin kirki. Shikenan sai kama hanya yana tafiya, kafin ya je wancan garin sai faɗi ya su. Sai mala'iku na azaba da na rahama suka zo, kowanne suka ce nasu ne. Mala'ikun rahama suka ce ai ja'a ta'iban, ya zo yana mai tuba, mu za mu ɗauke shi a kai shi aljanna. Mala'ikun azaba kuma suka ce ai ɗari ya kashe, kuma ba wani aikin da ya yi alheri. Saboda haka wuta za a kai shi. Allah ya turo mala'ika da suran mutum ya zo ya musu hukunci a gwada a gani inda zai je din ya fi kusa da shi ko kuma inda ya baro. In inda ya baro ne ya fi kusa, mala'ikun azaba su ɗauke shi. Idan inda zai je din ne ya fi kusa, mala'ikun rahama su ɗauke shi. Wancan garin din ya tafi da kyakkyawan niyya zai je bautawa Allah ne. Da aka zo aka gwada sai aka ga ya fi kusa da wancan garin mutanen kirkin da take daya. Shikenan aka ce mala'ikun rahama su ɗauke shi. A wata riwayar ma Allah ta'ala ne wa garin wahayi ya ce garin ya matso, sai ya matso. Sai garin ya matso da aka gwada sai aka ga ya fi kusa da wancan garin. Mala'ikun rahama suka ɗauke shi. To kaga kyakkyawan niyya kenan. Muhallu shayi shine an ce ya je wancan garin ya zauna. To kaga idan kana unguwa na mutanen banza sai ka kaura ka koma mutum anguwa mutanen kirki. Idan a unguwan da kake kana ga tarbiyyar ƴaƴanka tana rushewa, akwai abokane, akwai ƴan ƙwaya, akwai ƴan daba, akwai masu shaye-shaye, akwai ƴan shila, akwai masu ta'addanci a unguwan, ƴaƴanka za su yi abokantaka da su, sai ka saida gidanka ka ɗora ka koma a unguwan mutanen kirki inda ba za ka samu wannan matsalan ba. Idan ka yi wannan hijira, ka yi hijira don Allah, kuma ka yi hijira saboda addini, don tarbiyyar ƴaƴanka. Irin wannan hijiran maraba da ita ana son ta. Mutum yana hijira domin ya gudu da addininsa. A wurin ba zai yi ka yi addininka ba sai ka gudu ka je ka wani wuri ka gudu domin ka yi addininka. Manzo Allah sama ya ce yushiku an yakuna khaira malil muslimi ghanaman yatba'u biha sha'fal jibali wa mawaqi al qadri yafirru bi dinihi min al fitan. Manzo Allah sama ya ce nan gaba za a wani zamani mafi alkhairin dukiyar mutum shine dabbobi. Ya tafi da su can jeji, yana bin saman duwatsu, yana kiwo, yana bin inda ruwa yake zuba, yana shayar da dabbobinsa, ya gudu da addininsa saboda fitinan da ke cikin gari. Saboda fitinan da ke cikin gari, je can yana kiwonsa, yana bautan Allah subhanahu wa ta'ala. Nan gaba za a yi wannan zamanin, amma bai zo ba. Yadda ba garin da za ka je ka yi addininka, sai dai ka koma jeji kawai ka yi. Ka yi addininka. In ta kai ga hakan ba bayan da ka iya, dole ka kai garin kawai. Ka je ka rayu a jeji kai kaɗai. Domin ka gudu da addininka. Da hadisin Huzaifatul Yaman, hadisi ingantacce na Bukhari da Muslim. Yace kana nasu yas'aluna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil sharri makhafata an yudrikani. Yace mutane sukan tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallam dangane da alkhairi galibi. Ni kuwa sai nake tambayan su sharri don kar in je in fada. Sai zo yace ya Rasulullah, kunna fi jahiliyatin wa sharrin وجاءنا هذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر yace da muna cikin jahiliya da sharri sai wannan alkhairin ya zo mana shine addinin musulunci. To bayan wannan alkhairin akwai sharrin da zai biyo baya? Manzo Allah yace na'am, akwai sharrin da zai biyo baya a zuwa gurbata addini. Sai yace wa hal ba'dahu min khair, yace to bayan wannan sharrin akwai ni alkhairi? Manzo Allah yace na'am wa fihi dakhan, akwai alkhairin amma akwai ƙura a cikin sa. Gashi dai ana addini amma za ka samu gurɓatattun musulmi a cikin musulman, wasu ma ƙoƙarin ɓata addinin su ke. Sai ce wa ma dakhan, menene dakhan, menene ƙuran? Sai ce qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yatazuna bi ghairi hadari. Za a samu wasu mutane a cikin musulmi waɗanda ba sa bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna bin sunnar wani ne daban, sun ajiye sunnar manzon Allah, sun ƙirƙiro wasu bidiyoyi suna yi, kuma suna bin wata shari'a daban ba shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. To kaga wayannan kan dumu-dumu, yanzu duk garin da kaje akwai yan bid'a, duk kasar da kaje akwai yan bid'a. To sune Qur'an kenan, an aje Qur'ani da hadisi, ana bin wasu tatsuniyoyi, maganganun wasu mutane daban, sun rubuta su a littattafai, ko kuma ana wahayi wannan ya faɗa, wannan ya karɓa, wannan ya karɓa, amma mar Qur'ani da hadisi. Wannan akwai alkhairin, akwai ahlus sunnah, amma kuma akwai ƙura a cikin al'umma, su ne 'yan bid'a. To sai ce wa hal ba da hazal khairi min shar, banda wannan sharrin da yake da ƙuran, yake da hayaƙin, yake gurɓatin, akwai wani sharri kuma da zai biyo baya wanda ya fishe ta? Na'am, du'atun ala abwabi jahannama man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha. Yace akwai, za a samu wasu masu kira zuwa ga wutar jahannama, duk wanda ya amsa musu sai su jefa shi. wato masu kira zuwa ga shirka sune dajjalun. Mutum ya zo ya nuna maka shirka yake shi ne addini, kana amsawa ka fita daga musulunci kana mutuwa sai ka faɗa wutar jahannama. Yanzu akwai su ko babu? Akwai su. Masu cewa ma wasu abu daban ne allolin, ba Allah ba, Allah ba abun bauta ba ne, wani daban ne abun bauta. So kaga wa'innan kana amsa musu shikenan ka faɗa wutar jahannama. Shi yasa dole ka lizimci malaman sunna masu kira zuwa ga alqur'ani da sunna, ba masu kira zuwa ga abin mutane ba. Wada anka ara ar-rijali wa qawluhum fa qawlu rasulillahi a'la wa ashar, ka bar maganganun mutane ka bi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In dai kana son shari'a ka bi alqur'ani da sunna, ka bi malaman sunna masu karantar da addinin musulunci da dalilai ba da tatsuniyoyi da fatan fallaloli da ka ba. To sai ce to ya rasulullahi, idan na riski wannan irin wannan halin wani shawara za ka bani? Sai ce ilzam jama'atul muslimin wa imamahum, ka lizimci jama'an musulmi da shugabansu, kai zama dan tawaye. Sai ce to idan ba su da jama'a ba su da shugaba fa? Sai ce fatan il tilkal firqa kullaha walau an ta'ubba ala shajara hatta yudrika al maut. Sai ce idan ba su da jama'a ba wanda suke kan gaskiya ba shugabanci, to ka kaurace wa dukkan wa'annan jama'an, ka tafi jeji ko da za ka je ka dinga cin itace ne har mutuwa ta zo ta dauke ka. Don ka gudu da addininka, don ka gudu da addininka. Zamanin da ya zo ba addini ma baka yi saka yi shi ba, sai dai ka je ka shiga tafi jeji idan kana son ka yi addini. Alqabidi ala din kalqabidi ala jamra, duk mai riko da addini kamar ke mai riko da garwashi ne, kai saka danke garwashi ne, dole ka fike sai ka koma can bayan garin da zaka bauta wa Allah ta'ala. Amma fa ina tabbatar muku wannan lokacin da yi ba, masu hijira suna barin daruruwan musulmi suna komawa jeji, ba gaskiya ba ne, ba su fahimci addini ba ne, ba su fahimci alqur'ani da sunna ba, ba su fahimci me ma'anar hijira ba. Domin sai addininka ba zai taɓa yiwuwa a cikin gari ba, nan ne za ka hijira. Amma maza suma ai ya zauna a abin nan a Makka, da addinin ya gagara ne shi ne kawai koma Madina. Kai ya gagara ne, akwai wanda yana ka sallah, akwai wanda yana ka faɗan la ilaha illallah, akwai wanda yana kayin abubuwa na wajibi na addininka, yace ba za ka cire zakkar dukiyanka ba, ba wanda ya hana ka. So sai ka tsaya ka yi addininka a cikin jama'a. Kuma ko da za a cutar da kai, ko za a cutar da kai ka yi haƙuri, a cutar da kai ka yi haƙurin ma shi ma daraja ne. Manzon Allah ya ce al-mu'minu allazi yukhalidu an-nasa wa yasbiru ala adhahum khairun min al-mu'min allazi la yukhalidu an-nasa wa la yasbiru ala adhahum. Mu'minin da yake mu'amala da mutane yana haƙuri a bisa cutar da shi da suke yi, shi yafi alkhairi akan mu'minin da baya mu'amala da mutane ballantana ma su cutar da shi ya haƙuri. Ai mu'amala da jama'ar rahama ne, zaka taimaki wani, wani zai taimake ka, zaka cutar da wani kai haƙuri, wani abin nan shi ma ya cutar da kai haƙuri, duk wannan lada ne. Inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab, lada ne wanda yake bai da iyaka. To ba zaka ce zaka koma wani wuri, ai wannan krista ne suke da wannan, nasara ne suka kirkiro wani abu da suke ce masa rahmaniya, Allah ta'ala ya kushe su akan ta, wa rahmaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhi, sun kirkiro ta, Allah ta'ala ya ce bamu wajabta musu ita ba. To mu bamu da wani abu sunan sa khalwa, ka je gefe kai kaje kana ibadan ka ba ruwanka da kowa, ka zo ka shiga cikin jama'a, ka je jami'in juma'a, ka je jami'in salloli guda biyar, kuma kai mu'amala da jama'a domin rayuwa cuɗe ni in cuɗe ka ne, haka ake bukata. An-nasu lin-nasi min hadarin wa badiyatin ba'dhun li ba'dhin wa illa yash'uru hadamu, mutane suna amfanan juna ko sun sani ko ba su sani ba, duk wanda ka rayu da shi yana amfanan ka ko ka sani ko ba ka sani ba, kai ma kuma kana amfanan sa. So da haka ake bukatan mutane su rayu. Kuma da Allah idan ce kowa zai koma gefe shi ma za a fahimci addini, ta yaya waye zai karantar da kai addini? To ina za ka je ka koyi addininka, kowa ya koma gefe, haka kenan. Dole sai an takudu da jama'a, an yi mu'amala jama'a, ake iya fahimta ma shiryan gaba da. Ubangiji ta'ala ya ce wa man yuhajir fi sabilillah, duk wanda ya hijira, wa man yakhruj min baitihi, duk wanda ya fita daga gidansa muhajiran yana mai hijira ila Allah wa rasulihi, zuwa ga Allah da manzonsa, thumma yudrikul mautu, sannan mutuwa ta iske shi, faqad waqa ajru ala Allah, lalle ladansa ya tabbata wajen Allah ta'ala, kuma Allah ya gafarta masa ya tausaya masa. Nan da zaka fita hijiran kana marmari ka je wancan gari, sai ka fadi ka mutu, to Allah zai karbi hijiran ka. Ai sai sa wannan wanda ya kashe ran din na bai kare sa wancan garin ba, amma Allah ya karbi hijiran, mala'iku rahama suka zo wato ainihin suka dauke shi. Saboda haka dukkan wanda ya shiga irin wannan halin, sawa'un ya fado daga kan dabba sane lokacin da yake hijiran ko kuma kunama ne ta rube shi ko maciji ya cije shi ko kuma ya mutu haka kawai in mutuwa ta al'ada to ladan su ya tabbata zuwa ga Allah subhanahu wataala sai ya samu alahira hadisi ya tabbata man kharaja hajjan famata kutiba lahu ajrul hajj ila yawmil qiyam duk wanda ya fita aikin haji bai karisa maka ba sai rasu za a rubuta masa yayi aikin haji har zuwa duniya ta tashi hakanan dukkan wanda ya fita tafi umra bai karisa ba sai rasu shi ma za a rubuta masa yayi umra za a rubuta masa ladan umra har zuwa ta tashi har duniya ta tashi hakanan man kharaja ghaziyan fi sabilillahi famata kutiba lahu ajrul ghazi ila yawmil qiyam wanda ya fita zai yaki sai mutu a hanya bai karisa wurin jihadin ba shi ma za a rubuta masa a matsayin yayi jihadi har zuwa tashin alkiyama to da haka duk aikin alkhairin da kai niyya ko in dai wani abu ya hana ka yin sa to za a rubuta maka ladan kai wannan abu sai dai in kai da kanka ne ka fasa to ubangiji ta ala ce wa idza zarabtum fil ardi
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا
وبنجدي تعالى وإذا ضربتم في الأرض إذن كنت فيها أبايًا قطعًا وليس عليكم جناح باب لي في اغريكو ان تقصروا من الصلاه كتكاي تسللي ما سركعه كوي سركعه شنو كوي قصروا كوي قصرون صلانكم ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا اذا كن جي تورون كافرين دا سو فتينيكو واتو ده دليل تفيا ده كوكي نا ياقي ان زاكو تيكا صلا اكل مثلا سبب ده cikin tsoro kuke sallan ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا lalle kafirai sun kasance makiya ne a gare ku masu bayyanar da adawa har rage muku sallah mai raka'a huɗu ku yi ta raka'a biyu wannan ayar ita ne ta shari'anta sallan kasaru dur sallah mai raka'a huɗu sai a maidaita raka'a biyu idan kana halin tafiya sallan azahar sallan la'asar sallan isha kuma zance mafi inganci sunna ce wato ba kokari bane kai ni bari ne hudun ai zan iya yin hudun ma a'a biyun ake bukata biyun sun fi lada akan bi akan hudun shi yasa manzo sama Amina yayi raka'a biyu aka je aikin haji Abubakar biyu Umar biyu sai dina Usman da yazo sai raka'a hudu sai cika sallah a zaman mina kwanakin karshen nan sai Abdullahi ibn Mas'ud yace wallahi raka'a biyu da muka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi alkhairi akan wannan raka'a hudu da Usman ya mana sai ka ce masa to me yasa kai ba kai magana ba da kaga aka zarce hudu za kai magana mana sai ce al khilafu sharrun ita ai sabani sharri ne idan ne magana abun ya zama sabani a cikin al'umma ma mana ya halatta ka cika shi yasa sai na Usman ya cika din ya nuna ba wajibi bane amma ayi kasaro ayi raka'a biyu shine yafi akan a cika to haka nan kuma sallan tafiya da za ta je kai raka'a biyu shi yafi a kan ka cika kai raka'a hudu ba kokari bane sabanin azumi shi kuma azumi kai azumin shi yafi in dai ba tafiyar no halan ta ya kai wahala ba shi yafi a kan ka sha wato in za ka je kai tafiya daga nan zuwa Kano kuma za ka iya yin azumi to kai azumin shi yafi a kan ka sha amma idan tafiyan tana da wahala har ka ga labanta to nan kuma ka sha din daga baya ka biya shi yafi alkhairi saboda ubangiji ta'ala ba ka dama ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wanda bai da lafiya ko yana halin tafiya to ya sha din shi yafi ko manzo sama yayi azumi a halin tafiya kuma ya sha sannan ya zo ya samu wani an lullube shi ana masa fifita a ramadan yace yaya aka ce ai azumi yake ne ya shiga wani hali manzo sama yace laysa min albirri siyamu fi safar ba daga cikin da'a kai azumi a halin tafiya in dai tafiyan tana da wahala zaka shiga kunci saboda haka sai ka sha amma idan ba zaka shiga kunci ba to kai raka'a biyun shi yafi saboda inna Allah yuhibbu an yu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu Allah yana so in yi rungume kai haka ne in yace dole ka tika kuma dole ka tika yana son haka ne saboda haka rungume din ka dauki rungumen shi ne yafi akan ka tsanantawa wato ainihin kanka saboda haka kasaru kenan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma lokacin da ka zo yin wato sallan kasarun a lokacin ne za ka yi niyan kasarun, ba wai daga gida ake dauko niyan kasarun yadda wasu suke fahimta ba, a idan a tsaya za a yi sallah, in ka ga dama kai niyan cika sallah sai ka cika, musamman in ka samu jinci masu cikawa, in ka ga dama kuma kai niyan kasaru sai kai sallan kasarunka. Amma maganar da ake cewa mai kasaru zai fara yin kasaru daga bayan gari, ana nufin idan tafiya ta kama shi yana cikin gari bai yi kasaru ba, har sai in ya fita bayan gari ne zai fara kasarunsa. Saboda manzo kuma da tafiya ta kama shi zai tafi umra, ai yayi sallan azhar a masallacin sa na Madina rak'a hudu ne, amma da yazo wato ainihin masallacin Zulhulaifa kuma sai rak'a biyu, al'akar ta kama shi sai rak'a biyu, sallar tafiya ta aikin haji. Kamar yadda Abdullahi bin Umar yace sallar zuhra bil madinati arba'an wal asr rak'atayn bi Zulhulaifa, kaga kenan ba ta iya yin kara kasaru a cikin gari, don tafiyan ka ba ta kama sai ka fita bayan gari. To wannan karatun ne wasu malamai suke fahimtan wai ai za ka dauki niyan kasaru a bayan gari, sai ka je mallan kun tsaya a wani gari za a yi sallah, kuna kasaru sai kaga wani ya tashi wai yana cika sallah shi kuma, in ya gama ka tambaye shi ya bakai kasar wasu ce wallahi na manta ka dauko niyya ba a bayan gari, kaga rashin fahimta ne wannan, wace maka ana daukan niyya a bayan gari, a lokacin da kake sallan sai ka kudurta a zuciyanka za ka yi kasaru, in kuma cika za ka yi sai ka kudurta za ka cika sallah, shikenan har zama cikawa. Amma a cikin gari kafin ka fita ba za ka fara kasaru ba, don tafiya ba ta kama kama, wato lokacin da za ka yi sallah shi ne a bayan gari, in ta kama ka sai ka yi niyan kasaru. To nan Ubangiji ta ce wa idza darabtum fil ardi, nate idan kuka yi tafiya a bayan kasa, nan an ce darabtum kuka duka a bayan kasa, saboda matafi yana dukan kasa da abin nan da tafin kafansa da kafafuwansa, to dukan tafiyan kasa aka ce dukan kasa kawai, amma tafiya ake nufi. Kamar yadda Ubangiji ta faɗa cikin suratul Muzammil yake wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah, wasu suna tafiya bayan kasa suna neman falalan Allah, yadribuna fil ardi ay yusafiruna fil ard, suna tafiya a bayan kasa. Sannan kuma Ubangiji ta ce babu laifi in kun yi tafiyan ku kasaru, sai kuma yace in khiftum an yaftinakum alladhina kafar, in kun ji tsoron kafirai za su fitine ku, dan ba za su fitine ku ba fa barakul kasaru ba, kamar irin tafiye-tafiye da muke yanzu na kasuwanci da na zumunci, kai kaga ba ka tsoron kafiri a hanya zai fitine ka ko zai sare ka ko za ka hadu da shi ya tare ka zai sare wuyan ka, duka babu wannan, to kuma za a yi kasaru ko ba za a yi ba? Don Ubangiji ta'ala anan yace in kun ji tsoron kafirai, to in ba ku ji tsoron su ba fa, ko ba ku ji tsoron su ba za ku yi kasaru, saboda wannan kharaja makharajan ghalib ne la mafhuma lahu, wato galibin tafiye-tafiyen sahabbai tafiye-tafiye ne na yaki, sai za a ga in kafirai suka ji in kun ji tsoron fitinan kafirai, amma ba lalle sai tafiyan yaki za a yi kasaru ba, ba lalle sai ka ji tsoron kafiri ba, ko da tafiya ne ta neman kuɗi ko na aikin haji ko na zumunci ko na ziyara ko yawon shakatawa, duka za ka iya yin kasarunka, shari'a bata wato ainihin hana ka ba, saboda wannan ayan ba ta da mafhumi, saboda ta fita ne makharajal ghalib, mafita na ghalibi, suna da yawa irin waɗannan. Kuma fadin Allah ta'ala cikin suratul ma'ida yace wala tukrihu fatayatikum ala albigha'i in aradna tahassunan, kar ku tilasta wa bayinku yin zina in suna son su kame, sai in ba sa son su kame fa za ku tilasta musu yin zina, kaga ba haka bane, saboda galibi suna son su kame ne, ku kuma sai ku ce sai sun yi zina, sai Allah ta'ala ce kar ku tilasta musu yin zina in suna son su kame, amma ko ba sa son kamewan ma ba a yadda ku sa su yi zina ba, saboda wancan kuma galibi suna son kame wanda kuke tilasta musu. Saboda haka nan faɗin Ubangiji ta'ala cikin wannan sura suratul nisa wajen matan da aka haramta ka aura yake wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna, an haramta muku agololinku wato ƴaƴan matanku da suke cikin renonku, ka auri mace sai ta zo da ɗa gidanka kaga ta zama a ƙarƙashin renonka, sai haramun ne ka auri wannan matan. To kuma idan ita bata zo da ita ba, kamar ka auri matan ita ko bata zo da ƴar ba, ya halatta ka aura? Nan ma bai halatta ba, amma da aka ce agololinku da suke ƙarƙashin renonku, saboda galibi idan ka auri bazawara in tana da yarinya za ta taho da yarinyan, in ba yanzu da mutane ba sa son nauyi ba, yanzu ka daidai a nemi inda za a makalata wajen kakaninta galibi, in ba haka ba ma sai a resa mai aurenta musamman suna da yawa. To amma galibi da suna zuwa da agololi yanzu ma ana samu, shi yasa aka ce agololinku ƴaƴan matanku da suke ƙarƙashin renonku a gidajenku kar ku aure su, to ba wannan ba, ko da ma waɗanda ba sa ƙarƙashin renonkun suna wasu gidajen daban, to bai halatta ku aure su ba, don shi ma wannan an faɗe shi ne a matsayin wato galibi. Hadisi ya inganta cikin Sahih Muslim. Ya'la bin Umayya yace wa sayyidina Umar, ubangiji ta'ala ya ce laysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Allah ta'ala ce ba laifi ku yi kasaru idan kun ji tsoron kafirai. Sai ce faqad amina an-nas, da yanzu mutane sun aminta, yanzu akwai security, akwai tsaro, ba ma tsoron kafirai, to yaya kuma muke kasaru? Sayyidina Umar yace masa ajibtu mimma ajibta minhu fasa'altu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فقبلوا صدقته. والله ما ناي ما ماكن دكينا تيا الله تعالى ياتي إن كنت صورن كافرين كما قاشين زباما صورن كافرين كما منا كسرون يتي ناي ونما ماكن تينا تنبي من زون الله صلى الله عليه وسلم سيتي أي صدقاني الله يباكو كربي صدقا كسرون نان صدقاني صدقا كربي صدقا الله كوي إن كيت فيها قوة إريني kaje kai kasaron ka. Duk malamai sun ijmai akan wannan, ba wai sai tafiya ta wato yaki ko ta jihadi ba. Hadisi ya tabbata daga Aisha radiyallahu anha wanda Imam Bukhari ya rawaito, sai awwalu ma furidati salatu rak'ataini thumma hajara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa furidat arba'an wa uqirrat salatu safar ala al-awwal. Take farkon lokacin da aka farlanta sallah a biyu ne a Makka, ai ka san sallah tun hijira, ai tun bi'isa ba hijira ba, an aiko manzon sama da shekara 10 ya Isra'i da Mi'raji ya karbo salloli guda biyar din nan. To shekara 3 da aka yi a Makka ana yin su raka'a biyu kowace sallah. To sai da ya hijira ya koma Madina, to sai aka ƙara raka'a biyu. In a zaman gida kake za ka yi raka'a biyu, raka'a hudu, in kuma a halin tafiya kuma za ka yi raka'a biyu. To sai a riwayan Imam Ahmad sai Aisha tace illa al-maghrib fa innaha witr an-nahari wa illa subha fa innaha tutawwalu fiha al-qira'ah. Sai dai sallan maghriba ita ka uku ne ba a mata kasaru, kuma da witrin sallan yini ne. Sai kuma sallan asuba ita ma ba a mata kasaru, ba a rage ta kai raka'a daya saboda ana tsawaita wato ainihin qira'anta. Ita kuma raka'a biyu wato ita ba a kara ta ba kai ta zama raka'a hudu, saboda ana tsawaita qira'a sai ta zama raka'a biyu ko a halin tafiya ko a halin wato ainihin zaman gida. To sannan bayan nan matsala, shin kasaru tana da iyakan tafiya? Sai ya kai kilomita kaza za ka yi kasaru? Sannan yana da adadin kwanaki, sai in iya kwana kaza ne za ka yi kasaru? Zance mafi inganci bai da iyakan tafiya kuma bai da iyakan kwanaki, amma kuma dole tafiyan ta zama sunanta bulaguro safar, wanda Laraba suke ce mata safar, wanda al'ada za a ce wane yayi tafiya. Idan aka zo gidanka ina wane za a ce yayi tafiya, to wannan tafiyan ta kai mata kasar, ta kai kasar ta koda ba ta kai kilomita 80 ba. Don wasu malamai sun ce kilomita 89 shine mil 40, kurji 4, farsaki 12. To amma zance mafi inganci duk hadisan da suka zo suka iyakanci iya ga kwani ga lokaci ga tsawon tafiya kafin ayi kasaru ba su inganta ba. Kuma ba a samu daga manzon sama yayi wata tafiya bai kasaru ba, wannan tana a ce to ai abin nan akwai tafiyan da yake jeruwa bai kasaru ba, amma dai dole ta zama sunanta tafiya. Don Allah ta ce wa idza darabtum fil ardi, in kun yi tafiya kenan da a daga nan jimeta zaka je gibe ba zaka yi kasaru ba, zaka je ngurore ba zaka yi kasaru ba. Dan an tambaya an ce ina wane yake, za ta yaje gire ne ko yaje kasaru? Abin nan yaje ngurore. Sai ya ce yayi tafiya ma kawai, saboda me? Ko yaje ganye, ko yaje dada, ko mayo belwa, duka irin wannan suna yansu tafiya, yayi tafiya. So duk tafiyan da al'ada tafiya ne za ka yi kasaru. Sannan haka nan kwanaki, babu wani adadin kwanaki, in dai sunan ka tan bako matafiyi to za ka yi kasaru. Wasu sun ce iya kwana uku kawai, saboda manzon sama a umra kwana uku yayi, ko kuma da aikin haji kuma sai kwana hudu a Makka yana kasaru, yayi hudu kuma a abun nan tsakanin Muzdalifa da Mina yana kasaru, ka kwana takwas kenan, kaga ya ruce kwana uku. Wasu ga ce kwana hudu, daga ce a ai ya je Taboka yayi kwana 20 yana kasaru, kwana 20 sai Makkan ma yayi kwana 19 yana kasaru. Kamar yadda ta tabbata a hadisi, hadisai waɗanda suke wato ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi na farko hadisin Bukhari daga Abdullah ibn Abbas yace aqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaqsuru as-salata 19 yawman. Manzon sallallahu ya zauna a Makkah yana kasar kwana 19. To kaga wanda yace kwana 4 ko kwana 3 kam tun daga nan an tsale shi kenan. Sannan haka na hadisi ya tabbata a Sunan na Abi Dawud ingantacce daga Jabir ibn Abdullah yace aqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Tabuk 20 yawman yaqsuru as-salah. Manzo sama ya zauna a Tabuk kwana 20 yana kasaru. Kwana 20. To kaga a sai zaka iya kwana 20 ko wata ma in dai sunan ka matafi zaka iya zuwa aikin hajji har ka dawo kana kasaru don manzo sama da yaje aikin hajji har ya dawo kasaru yake. Daidai yaki ta boka har ya dawo sati uku yana kasaru. Kaga inda a ce iya kwana uku ne da sai ya dakata ko kwana hudu ne sai ya dakata, to indai sunan ka matafi za ka yi kasaru. Amma fa in ka je zaman gari ba za ka yi ba, kuma a ce ka je tirani ne neman kuɗi, in an tambaya a gida za a ce ka yi tafiya ne, za a ce ai yana can Kano yana tirani ko yana gari kaza, ko kuma ka je makaranta za ka yi wata hudu, za ka yi semester guda a makarantan, idan ka zo ba za ka yi kasaru ba. Idan an tambaya za a ce yana makaranta a gari kaza, ba za a ce wani ya yi tafiya ba, don duk wanda aka ce ina wani aka ce ya yi tafiya yana tsammanin dawowansa nan kusa ne. To ka je gari kana karatu har an baka ID card a matsayin kai dan wannan wurin ne, kaga maganan kai kasaru ba ta taso ba, kuma matafi shi yake kasaru, kai matafi ne, kai ba matafi wani, sunan ka mazaunin wannan gari, sunan ka mukim. To da aka fatawan cewa wai dalibai za su iya zuwa jami'a su yi kasaru shekara hudu kana karatu a jami'a ce kana kasaru, a wannan fatawan ba ita ne tafi inganci ba. Wanda tafi inganci shine ba za ka yi kasaru, kuma har yanzu nan akwai ɗaliban da suke yin kasaru a halin zaman su na makaranta a waɗannan shekaru guda hudu. So sunan ka ba matafi ba ta ya za ka yi kasaru. Sannan haka nan ya halatta ga matafi ya haɗa salloli guda biyu wanda lokutan su suke haduwa, ya haɗa azhar da la'asar, ya haɗa magariba da isha. Da azhar da la'asar lokacin su na iya haduwa, sai su jira su yi ta tafiya sai rana ta faɗi suke wucewa. Magariba da isha lokacin su na haduwa sai alfijir ya fito sannan suke faduwa. To amma kaga ba za ka haɗa asuba da azhar ba, ba za ka haɗa isha da asuba ba, kuma duk lokutan su ba sa, ba za ka haɗa la'asar da magariba ba, duk lokutan su ba sa haduwa, kuma ba a samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba. Amma wayannan salloli magariba da isha da azhar da la'asar kana iya haɗa su in dai za ka yi kasaru, to ya halatta ka haɗa su, kuma sawa'un a halin tafiya akan hanya ko kuma in ka sauka a garin da kake. A halin tafiya shine baka isa garin da zaka je ba, wannan duk malamai sun ittifaki zaka iya haka sallah biyu, azhar da la'asar da magariba da isha. A halin kana zaune shine nazil, wasu malamai suka ce in ka sauka a garin sai dai kai kasaru, amma ba zaka yi raka da sallah biyu ba. Wasu suka ce a tunda zaka yi kasaru zaka iya haka sallah guda biyu, kuma wannan magana ita tafi inganci saboda hadisi inganci ce na Mu'az bin Jabal radiyallahu anhu. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والإشاء جميعا. رواه مسلم. حديث الإمام مسلم. جابر أبن معاذ بن جبل يتي من ذا سما يا زونا أجرين تبوكا بوكتين دي دياجي ينا حتى صلى أزهر دل عصر كما ينا حتى مغرب الإشاء كما تفياها التي هذا كو أكن هنيا كو إدوني سوكا جرين دي دياجين كافين يلقاو matuƙar yana kasaru, kuma zai iya haɗa salloli guda biyu. Sai dai idan ka samu jam'i, to ka ji jam'in ya fi a kan ka sallan kasaru kai kaɗai, kuma ka ji jam'i ya fi a kan ka haɗa salloli guda biyu, don rangwame ne aka maka na haɗa sallah guda biyun, ba wai su kuma sunna ba ne haɗawan. Ku fahimta, yin kasaru ya fi lada a kan cikawa, amma haɗa sallah guda biyu kuma ba wai ya fi ka yi su daban-daban ba ne, yin su daban-daban ya fi lada a kan haɗa su guda biyu, sai dai an maka rangwame za ka iya haɗa guda biyu ɗin ko a halin tafiya ko in ka sauka a garin da ka je, matuƙar sunan ka matafi ne za ka dawo garin ku. Ta kai ta a nan maganan kasaru yana da tsawo saboda tafsiri muke yi. Sai Allah ta'ala ce wa iza kunta fihim
fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka وليأخذوا أسلحتهم فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا
وبنجي تعالى وإذا كنت فيهم إن كاكسنتي أتكنس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهالي ياجي فأقمت لهم الصلاة كثير مثل صلى كذا مكيني لمن فلتقم طائفة منهم معك ريب جماعة النبيو wasu jama'a daga cikin su su kasance tare da kai suna sallah da kai wal ya'khudhu aslihatahum amma su rike makaman su kada su saki ya zama ba su rike da makaman su suna rike da makaman su suna sallah tare da kai a halin yaki ne fa idza sajadu idan sun yi sujjada tare da kai wato suka yi raka'a daya da kai al yakunu min wara'ikum to su koma bayan ku su je su karbi abokanin gaban nan su karci abokai abinda su karci abokanin su su karci abokanin gaban wal tati da'ifatun ukhra wasu jama'an daban kuma sai su zo wanda ba lam yusallu wanda ba su yi sallah ko raka'a ɗaya da kai ba fal yusallu ma'aka sai su sallaci raka'a ɗaya tare da kai sannan daga baya su ci raka'a ɗaya wal ya'khudhu hizrahum su ma su rike tsaron su wa aslihatahum da makaman su kasu ce a za su yi sallah za su tara makaman su a gefe ina suna rike da makaman suna sallah wayancan na tsare abokanin gaba wayannan na sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wannan sun yi raka'a ɗaya da manzon kuma su cika ta raka'a ɗaya sai su tafi su je su karbi wayancan wayancan su zo su yi tsari ta raka'a ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya sallame su cika wato raka'a ɗayan su sai a je kuma a kama gobza yaki ubangiji ta lace waddan ladina kafaru ai kafurin nan sun so law taghfuluna an aslihatikum da za ku rafkana daga makamanku ku aje makamanku kawai ku kama sallah wa amti ajikum da kayyakinku fa yamiluna alaikum maylatan wahida sai su karkata izuwa gare ku su kawo muku hari hari fadi kawai su gama da ku suna kaffa kaffa suna kallon ku ko za ku zo ku yi sujjada gaba ɗayan ku ba ku tare da makamanku kawai sai su zo su gama da ku gaba ɗaya haka suka so sai Allah ya shir'anta muku sallan tsoro ta yanda ba za ku rafkana ba wala junaha alaikum babu laifi a gare ku in kana bikum adhan idan akwai cuta tare da ku ko cutarwa tare da ku min matsari na ruwan sama aw kuntum marda ko kun kasance ba ku da lafiya an tada'u aslihatakum ku aje makaman ku din idan mutum ruwa ya buge shi ba zai iya rike makamin sa ba zai iya ajewa ko kuma bai da lafiya zai iya ajewa sai yan uwansa su su rike nasu wa ku zo hijrakum ubangiji ta lace ku rike karanku ku yi kaffa kaffa da kafirai su dinga kula har ku rafkana su zo su afka muku inna allaha a'adda lil kafirina azaban muhina tabbas ubangiji ta la ya tanadi azaba ta walakanci ga kafirai to wannan ayan kuma tana karantar da salatul khawfi wato sallan tsoro ita ce sallah a wajen yaki sallah a wajen yaki ubangiji ta lace a kasa jama'an biyu kada a zo a rafkana ana sallah kawai shikenan su kuma su yi amfani da wannan daman su afka wa musulmi su gama da su lokacin da aka tafi sulhul hudaybiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mafarki zai yi umra ya tara sabban sa suka fita mutum 1400 sai kafiran makka suka ji labari suka ce ai za su zo su yaƙe mu ne da an gaya musu ba yaƙin bane amma suka ci su yadda to a lokacin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sabbansa suka sauke zango a bayan gari a Hudaybiya su kuma kafirai nan suna nan suna ta zagayawa Khalid bin Walid lokacin da musulunta ba shi da dan jama'ansa ya zago yana leƙa wani hali manzon Allah yake da sabbansa shikenan sai suka ga sun yi sallan azhar sun yi sallan azhar da ruku'u da sujjud gaba ɗayan su. Shikenan sai yace kai ai ga dama nan, yace ai wannan daman ne zamu yi amfani da ita mu gama da su. Ai sai suka yi nadama ma mai tabbasu afka musu ba, sai yace ku kyale su, akwai wata salla da take gaban su, sallar la'asa, ta fi musu ƴaƴan su ma muhimmanci, ku bari in an zo wannan sallan kai mu fake su mu je mu afka musu. Shikenan kafin sallar la'asar sai Allah ya saukar da salatul khawfi, sallan tsoron nan, aka ce a kasa jama'an kashi biyu, wayannan su rike makamai su fuskanci abokanin gaba, wannan kuma su rike makamansu su yi raka'a ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in an gama wayannan su zo su karɓe su, to kaga wannan daman sai ta kubuce musu gaba ɗaya, shi ne sababin saukar da wato ainihin salatul khawfi, sai zama ba su samu dama na wanda za su yaƙi wato ainihin musulmin ba. Da Allah ta'ala ya ce sun so da a ce su muku ɗauki guda ɗaya, wai miluna alaikum mailatan wahidatan, kawai su gama da ku idan kun kana kuna cikin sujjada. Allah ta'ala sai ya saukar da aya ta sallan tsoro, sai abun ya bada su ya zama ba yanda suke tamani ba. To wannan sallah tana da surori da yawa, daga ciki akwai shi liman ya raba jama'a guda biyu, dukkanin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi su, ya raba jama'a guda biyu, wannan jama'an su yi raka'a ɗaya tare da shi na farko, wayancan su je su fuskanci abokanin gaba, idan su yi raka'a ɗayan nan sai su cika raka'a ɗayan su, manzon sallallahu alaihi wasallam yana tsaye yana ta kira'a su sallame, sai su tafi su je su kama yaki su karbo wayancan, kaga sun riga liman sallama kenan, ko daga nan zaka gane sallan ta sha bamban da sallan da ka sani. Shikenan sai su karbo wayancan su je su karbi wayancan a yaki, wayannan sai su zo sai a yi raka'a ɗaya tare da su, idan an yi raka'a ɗaya tare da su sai manzon sallallahu alaihi wasallam ya sallame, idan ya sallame sai su cika ta raka'a ɗaya su ma su sallame, sai a tafi a kama gwabza yaki. Wannan ya inganta Bukhari da Muslim. Sura ta biyu irin wannan sallan za a yi, a yi raka'a ɗaya tare da wayannan mutane, su cika ta raka'a ɗayan su na farkon, su sallame su tafi, sai kuma su ainihin wato su je su kai abokanin gaban su, manzon sama yana tsaye, wayancan din sai su zo su kai abokanin su, kai kanci abokanin gaba, sai wayancan su zo su yi sallah raka'a ɗaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma in manzon Allah sama ya gama, to ba zai sallame ba, zai jira su sai sun cika ta raka'a ɗayan su sai sallame tare da su. Wannan ita ce sura ta uku. Sabiyu kai sura ta uku din wannan din ne, idan maza su yi raka'a ɗaya tare da wayannan mutanen na farko, wayancan suna yaƙi, in ana gama raka'a ɗayan ba za su kare ta raka'a ɗayan ba, sai su tafi wajen yaƙin su je su karɓi abokaninsu yaƙi, wayancan sai su zo, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raka'a ɗaya tare da su ya sallame su, cika ta raka'a ɗayan su sallame, sai su je su karɓi wayancan, wayancan kuma su dawo sai su kare ta raka'a ɗayan su sai su sallame. Dan an gubza yaƙi, an gubza a zuwa kuma jona sallan, a kara raka'a, a kare ta raka'a ɗayan kuma sallan ta yi. Kaga sallan ta saba da irin sallan da kake yi. Sannan akwai wata suran kuma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo yi raka'a biyu tare da wayannan, idan raka'a biyu tare da su sai sallame, an yi abin nan kenan, ba ce kenan, an yi musu na farko an sallame ba dai sallan sai su tafi, to sai su je su karbi wayancan abokanin su yaki, wayancan din sai su zo sai a sake sabuwar sallah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunci ayi raka'a biyu a sallame, tunda dama kasaro suke yi. Kaga wannan ya zama kenan, kowai ne an maimaita sallan ne kuma manzo Allah ya yi jam'in sau biyu, wannan shi ma ya halatta. Akwai kuma ɗaya suran ita kuma, idan abokanin gaban suna fiskantan alƙibla ne, suna tsakanin musulmi da alƙibla, to nan za a yi sahun gaba ɗaya, kowa na riƙe da makaminsa, idan manzo Allah ya yi ruku'u sai a yi ruku'u gaba ɗaya, amma ana hango abokanin gaban kowa na riƙe da makaminsa, idan an zo sujjada sai manzo sun sai sujjada da sahun farko, amma na biyu ba su yi sujjada ba, suna tsaye suna riƙe da makamai suna hango abokanin gaban. Idan an yi sujjada guda biyun nan aka dago, to idan aka dago su wayannan sai su yi sujjadan su guda biyun, sai su matso gaba na wayanda suke sahun gaba su koma baya. Idan an zo raka'a ta biyu za a yi ruku'u gaba ɗaya, idan aka zo kuma za a yi sujjada, idan aka zo yin sujjadan su wayanda da ba su yi sujjada tare da manzon Allah ba a raka'an farko, yanzu a wannan raka'an su da su yi sujjada tare da shi, wayancan suna tsaye suna rike da makamansu sun fuskanci abokanin gaba. Idan an gama wannan sujjada sannan su kuma su na bayan su yi sujjadan su lokacin wayannan sun dago, sai manzon Allah ya tahiya sai ya sallame tare da su gaba daya. Wannan ita ma sura ce ta sallan tsoro kuma ta yi. Na ƙarshe manzon Allah zai yi raka'a guda daya tare da jama'an farko, idan ya raka'a daya suka yi raka'a dayan su sai su sallame a raka'a dayan sai su je su karbi abokanan su yaki sai wayancan su zo sai manzo sama ya kare su raka'a dayan tare da su idan an kare su raka'a dayan manzo sama ya zauna su zauna in manzo sama ya sallame su ma sai su sallame kuma ba za su saki biyan wannan raka'a dayan ba su raka'a dayan suka yi kuma Allah ya yarda da wannan sallah din manzo Allah sai sama ya raka'a biyu wannan ita ma sallan tsoro ne kaga ta saba da irin sallan da ka sani to wannan kaga surori kenan daga cikin surorin sallan tsoro wanda Ubangiji Ta'ala ya shar'antawa wato mayaka saboda kada kafirai su cigalba a kansu Allah Ta'ala ce babu laifin akwai lalura ku ajiye makamanku amma dai ku ta kaffa da abokanin gaban ku sai Ubangiji Ta'ala ce wa khuzu hizrakum ku rike tsaronku kar ku yadda da abokanin gabanku dan samu dama cewa kun rafkana su zo su afka muku Allah Ta'ala ce inna Allah adda lil kafirina azaban muhina Ubangiji Ta'ala ya tanada wa kafirai azaba wanda take wato ainihin tawalakanci shine azaba ta wutar jahannama kamar yadda Allah Ta'ala ya faɗa a cikin suratul furqan yake wa idza ulqu minha makanan dayyiqan da'aw hunalika thubura wa muqarranina da'aw hunalika thubura wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'aw hunalika thubura la tad'u al-yawma thuburan wahidan wa da'u thuburan katira idan aka jefa su a wani wuri mai kunci saboda walakantawa a jahannama ma sai an samu wuri mai kunci a daddaure su sai a je a jefa su a ciki to nan ne za ka ga suna kiran wayyo Allah sun shiga uku suna kiran halaka sun halaka sun lalace sai a ce musu kar ku kira halaka guda daya ku kira halakoki dewa to da haka wannan azaba tana nan tana jiran dukkan wanda bai yi imani da Allah ba subhanahu wataala Allah Ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah Allah ya kiyaye mu da kiyayewansa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa assalamu alaikum wa rahmatullah wanda yake cewa malam ganin cewa gari akwai malamai da yawa shin wajibi ne a gare ni don saboda ina da ilimi ni ma sai na dage ina ta karfi duka ne
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله إلمي كرن تدى الأمة وانا فرض كفاية يعني متى شغل تدى كنسا وجن دعواه شواشي مي كرن تدى جماعة نيمي وعذيني أدو إنديك ونينا إيه تركيوني أما فبينا دى إلمي كما فرض عيني بعيد دك بوي إلمي كما خويا يدولي زما kana karantarwan kana nasihan daidai gurgudu amma ba sai kai irin na malam wane ba kin irin na malam wane in malam wane yana yi zai iya tauke maka amma kuma ba za ka koyi ilimin ka ba don Ubangiji Ta'ala yake manzo sayyidina Abu Huraira yake don ayoyi guda biyu ba da bai zai karantar da hadisi ba amma ayoyi guda biyu nan suna nuna wajibi ne ka karantar da al'umma shine innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم دون ديك بوي إلمي ألا تسقيني ما سسقين وما دا سسقيني ما سسقيني إذن يتوب هكذا حديث من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بالإجام من نار دون بوي إلمي ألا زي ما سلين زامي نو ترجع النما فإذن كبوي باكا كران تد متاني توشيني حتى عندك تشكيكينا amma cewa sai kai da'awa irin dawa ne ka shiga lungu da kauye ka shiga can ka tara jama'a can wannan wani yana iya dauke wani amma in duk malamai suka zauna ba sa irin wannan kuma duk su laifi gaba ɗayan su na'am
wannan yake cewa malam ni ne dai nayi jima'i da matata kuma sai mu kai bacci gaba ɗayan mu farka ba har sai da bayan rana ya fito ya matsayin azumin mu
to ba ni da wa ai in dai lokacin da suka yi jima'in alfijir bai fito ba don bacci ya dauke su ba su yi wankan janaba ba wannan babu wani damuwa azumin su nan amma in sun yi jima'in al'auran sa na cikin al'auran ta har gari ya waye to wannan kuma ba su da wannan azumi sai ba za a ci sai kafara ba saboda bacci ne ya dauke su suna cikin wato ainihin uzuri ne amma sai sun rama wannan azumi da gangan suka yi kuma sai sun yi kafara sun azumi sun ko ciyar da miskinai sun ba biyan da su yi na
wajibi ne sake dora hannu a kirji bayan dago da barku'i
to ai ba maganan wajibi kafin a dago din wajibi ne ai kafin a dago daga rukun ma ba wajibi ne kai kabalu ba, mustahabi ne, sunna ne. Tambayan shine sunna ne bayan na dago daga rukun ne kabalu, wato dora hannun dama akan hagu akan kirjina? Malamai sun yi sabani, wasu sun ce sunna, wasu sun ce ba sunna ba, amma zancen da yafi inganci ba sunna ba ne, ka sake hannunka kawai don ba a samu hadisi ingantacce da ya ce manzal sama bayan ya dago daga ruku ya tsora hannun dama akan hagu akan kirjinsa ba, sai cewa aka yi idan ya dago daga ruku duk gabansa kowanne yana komawa yadda yake kafin ya tafi wato ainihin sujjada, kaga kenan sake hannayensa yake. Wannan shi ne, duk da cewa wasu malamai sun tafi hakan ɗin ne sunna, amma dai zancen da yafi inganci ne a wurina ka sake hannunka kawai ka dago daga ruku, domin da sunna ne da an samu malamai sun fitar da shi a fili, sun yi bayanin cewa daga cikin sunnonin sallah cewa in ka dago daga ruku'u ka tsora hannun dama akan hagu sunna ne, amma duk littafin fiqhinmu nan ba mazhaban malikiya ba, duk sauran mazhabobin ba wanda ya faɗi haka. An ji samu an tambayi imam malik sunna imam ahmad, shin tsora hannu dama akan hagu akan kirji ba an dago daga ruku'u sunna ne? Ban sani ba. In kaga dama ka tsora, in kaga dama kar ka tsora, kaga da ya tabbata sunna ne ba zai baka zabi ba, zai ce ka tsora ne kawai, so ka sake hannunka shine fi.
Yace malam bara mun dan sawo rudani ta dan akan magana sita shawwal, don Allah ma Allah yi mana ƙarin bayani mana.
A to me rudani? Sita shawwal sunna ce, man sama ramadana thumma atba'a wa sita min shawwal kana ka siyami dahr, duk wanda ya zunci wata ramadana sannan ya fi da shida azumi guda shida to zai yi abin nan, za a ba shi lada kamar ya azumin shekara. Amma cewa wani malami ya ce ba sunna ba ne, wannan neman fitina ne kawai, saboda kowane malami da hanyar da yake son ya rudar da jama'a ko ya shahara ya dinga fito da wasu sababbin abubuwa. Hatta malikiyan da suka ce, wanda suka ce to makruhi ne ka yi shi don tsoron kar a ɗauka ramadan ne, to ai wannan illan in ta gushe magana ta kare. Idan za ka yi sita shawwal ɗinka ba za a fahimci kari ne, jahilai ma sun san ba wai kana ba wai ramadan ɗin ba ta kare ba, shi ke nan illan ta gushe. Abinda ba a so ana gama ramadan ka ci gaba har ran sallah ma a ce kai azumi, wannan haramun ne. Amma bayan sallah ka fara sita shawwal ɗinka, ko a san cewa wannan ba ramadan ba ne, ko jahili ne mutum yanzu ya san akwai sita shawwal daban akwai ramadan daban, to da ka sita shawwal sunna ne, wanda yake kokarin ya rusa ta yana son ya rusa sunnonin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam.
Yace mutum ne mafarki malam, amma kuma da ya tashi a bacci bai canja kayan da ya mafarki da shi bai sallah, ya matsayin sallah shi.
Na to ma'ana ai ba dole bane ya canja, ma'ana kenan mani ya taba kayansa kuma yayi wankan janaba sai me da kayan yayi sallah, sallar sa tayi, saboda mun ce zanci da fi inganci mani ba najisa bane. Saboda Aisha radiyallahu anha tace tana kankare mani a jikin rigar manzala kuma kuma yaje yi sallah a haka, kaga kankara ko ba ta bata fidda najasa, dole sai ruwa, kaga wannan ba najasa bane. Imam Shafi yace mani najasa ne, abin nan ba najasa bane saboda manzala sama yayi sallah da mani a tufafin sa. Wa qahirun lishafi al-mani li annahu salla bihi an-nabi, mani mai tsarki ne ga Imam Shafi saboda manzala sama yayi sallah da shi. Kuma an tambaye shi zai zama hadisi marfu'i, shi aka tambaya ko Abdullahi bin Abbas, amma hadisi ne sahihi, an tambaye shi dangane da shi da mani yake inna ma huwa bi manzilati mukhadi, duk ɗaya ne yake da madina, madina in ta taba rigan ka kaga za ka so ka wanke ya zama da kazanta ne, amma in kai sallah da ita sallan ka tayi ko ba ta yi ba ta yi, ko haka mani shi ma. Na'am.
Ta ce malam kowai lokaci idan ina sallah sai ina yawan waswasi akan cewa ban karanta suratul Fatiha ba, ya matsayin sallah na?
Sallanka ta yi kuma ka ci gaba da yin haka, in ka biyo shaitan ya dinga kara maka waswasin kenan har ya rabu da kai, ka daina wannan waswasin.
Ta sake cewa ko malam na zo zan zo sallan isha'i, sai na a tunani na cewa zan tabbata an idar da sallan isha'i ana yin asham ne, sai na yi sallan isha'i a gida da na zo masallaci sai na tabbata ba su sallan isha'i ba, zan sake sallan ne ko wanda na yayi?
Eh, wanda kayin yayi amma kuma ka sake shi yana da kyau, domin idan ka sake zai zama maka nafila. Manzo sallama amina ana sallah sai wasu matasa guda biyu sai suka zo suka zauna su ba su yi sallah ba, ana jami da manzo sallama ya sallame ya ce ah ya ba ku yi sallah da mu ba, ku ba musulmi ba ne? Sai suka ce musulmi ne, sai dai mun yi sallah ne a can masallacin mu. Sai ce ah, idan kuka zo ka samu ana sallah, ko da kun yi sallah a inda kuke ku bi wannan sallan sai ta zame muku nafila. Amma kana musulmi ana sallah kana tsaye a ka bi sallah.
Wanda yake cewa malam ya halatta mutumin da ya ce zakka ya ba wa iyalansa sai kasance da shi
ya ba wa kansa kenan ka ba iyalanka ai ka ba wa kanka ka ba mamanka babanka ƴaƴanka matanka duk man ka ba wa kanka ne zakkan ba ta yi ba saboda haka duk wanda waje baka ci da shi baka bashi zakka na'am
shi ma la ya halatta mutum ya karanta alqur'ani a kwance
قالت الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم كو ازوني كو اكونتي اي قراني ذكرين الله ني كو ني علي ذاك يا قرانتاش نعم
ما لا انت يا كشي تصا اكو ولي لادا انا مسمم اكو لادا انا مسمم يا متين كشي تصا
اي تصا يا زو احاديثي cewa idan ka kashe ka duka daya za baka lada 100 in ka kara kuma to ladan zai rago ana karawa ladan ne raguwa idan wace 90 80 saboda duk karawan da kai inda baka kace shi ba to ladan raguwa yake amma kamar cup daya to za a baka lada 100
wannan yake cewa mallam ta roƙon addu'a ne akan neman aiki na soja a sai an sake da addu'a wannan kuma yake cewa addu'a ne da ya kamata a yi wa mamaci idan ya rasu wanne ne
to Allah ya bashi sa'a Allah ya sa kuma aikin ya amfani musulunci da musulmi gaba daya addu'an da ake wa mamaci ko gudu Hausa kai in baka iya na Larabci baka roki Allah ta'ala ya gafarta mamacinka rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.